Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Ahmad Hafiz Babala ne tare da Murtala Faruku Sanyin na sauraron abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Alhamis 23 ga watan Nuwamba na shekarar 2023. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa hukumomi a jihar Niger da ke Najeriya sun ce suna kokarin shawo kan wani rikici da ya barke a kasuwar Beji da ke karamar hukumar Boso. Sannan za ku ji cewa rundunar sojin Najeriya ta bugaci kafafen yaɗa labarai na ƙasar, takar su rika yayata munanan ayyukan 'yan ta'adda. Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma za a ji shirin na kasa ba kasawa ba na Sulaimu Mun Barma, sai kuma sharhin jaridun Ghana. Amma kafin nan, ga Murtala Faruku Sanyin da halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan safiya, ga kuma cikakkun labaran duniyar. An jinkirta sakin mutanen farko da mayakan Hamas suka yi garkuwa da su a Gaza har zuwa akalla gobe Juma'a, kamar yadda mai bada shawara kan harkokin tsaron Isra'ila ya bayyana a cikin wata sanarwa da yammacin jiya Laraba. Sachi Hanebi ya ce za a fara sakin fursunonin ne bisa yarjejeniyar farko tsakanin bangarorin, kuma ba kafin ranar Juma'a ba. Ya kara da cewa ana ci gaba da tattaunawa kan yarjejeniyar. Hanebi bai bayar da wani dalili na jinkirin ba, kuma ba a san lokacin da Isra'ila za ta fara dakatar da kai hare-hare na kwanaki hudu a Gaza ba, wanda sashe ne na yarjejeniyar da bangarorin da ke fada da juna suka sanar a baya. An tsara shirin tsagaita buɗe wutar zai soma aiki da karfe 10 na safe a gugun kasar a yau Alhamis. Qatar, wacce ta taimaka wajen cimma yarjejeniyar tare da Amurka da Masar a baya, ta ce Hamas za ta saki mata da yara 50 a mataki-mataki nan da kwanaki masu zuwa, yayin da ake saran Isra'ila za ta sako fursunonin Falasɗinawa 150. Fadar shugaban kasar Amurka ta White House ta yi watsi da saka baki na diplomasiya da China ta yi a baya-bayan nan kan rikicin Isra'ila da Hamas, wani bangare na yunkurin da Beijing ke yi na mai da kanta a matsayin babbar mai fafutukar samar da zaman lafiya a gabas ta tsakiya fiye da Amurka. Muna jin daɗin dangantakarmu, muna jin daɗin shugabancin Amurka a yankin, muna jin daɗin cewa muna da ikon yin aiki ta hanyar abokan hulɗa a yankin don cimma kyakkyawan sakamako mai amfani a gare mu baki ɗaya, in ji kakakin Majalisar Tsaron Ƙasa John Kirby a wata hira da muryar Amurka a jiya Laraba. Babban jami'in diplomasiyyar ƙasar Sin Wang Yi ya ƙara ƙaimi wajen ƙoƙarin samar da zaman lafiya a zirin Gaza, inda ya gana da jami'an ƙasashen Larabawa da na Musulmai a ranar Litinin, tare da yin kira da tsagaita buɗe wuta cikin gaggawa da ƙara kai agaji a Gaza. Taron na Beijing shi ne kashin farko na rangadin da tawagar ministocin ƙasashen Saudiya da Jordan da Masar da Qatar da Turkiya da Indonesia da kuma Najeriya suka kai a manyan biranen ƙasashe membobin dindindin na Kwamitin Tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya. Fitar da 'ya'yan itace babban muhimmin al'amari ne ga zaben shugaban ƙasar Taiwan na watan Janairu, bayan da Beijing ta haramta abarba da ta fito daga Taiwan a shekara ta 2021. Tun daga wannan lokacin, ƙasar China take takaita shigar da 'ya'yan itatuwan Taiwan daga ƙasashen waje, yayin da tashe-tashen hankula suke ƙara ta'azzara a mashigin a wani mataki na samun ƙuri'un manoma da za su taimaka wa jam'iyyar KMT. Ana kallon jam'iyyar ta KMT a matsayin mai goyon bayan Beijing, don haka ta fi jam'iyyar Democratic Progressive Party mai mulki damar sauya haramcin, duk da cewa ita kanta jam'iyyar ta DPP ɗin tana da ƙarfi a yankunan manoma. To amma ko da jam'iyyar ta KMT ta sami nasara a zaben, ba shi ne tabbacin cewa ƙasar China za ta buɗe kasuwanninta ba, haka kuma babu tabbas idan ma aka ɗage haramcin, 'yan ƙasar China masu sayan kayayyakin za su sayi kayayyakin, a cewar wani manomi H. Tung Hin.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Hukumomi a jihar Niger da ke Najeriya na can na ƙoƙarin shawo kan wani rikici da ya sanadin mutuwar aƙalla mutane 5 tare da jikkata wasu da dama a yankin ƙaramar hukumar Boso. Rahotanni da yana nuni da cewa an tarwatsa kasuwar ta Beji da ke ci kowace ranar Laraba. Ga rahoton da wakilinmu Mustafa Nasir Batsari ya aiko mana.
Bayanai dai sun nuna cewa an jikkata wasu da dama tare ma da tarwatsa kasuwar Beji da ke ci a ranar kowace Laraba. Bayanai dai sun nuna cewa rikicin ya barke ne a tsakanin ƴan kabilar Fulani da kuma jami'an tsaro na ƴan Banga waɗanda akasarin su ƴan kabilar Gwarawa ne ko kuma Bagi. Malam Muhammad Abubakar Beji shedun gani da ido ne akan yadda lamarin ya faru. Ya ce lamarin fa sai a hankali.
Akwai Fulani guda biyu da yake suna wasa da sanda. Su bi tsakanin su da ƴan Banga suka gansu suka yi gudu suka wajen su suka sa musu bulala. To waɗannan su biyun da suka ga cewa waɗannan suna da yawa ga bindigogi ga adda ga bulala sai suka gudu sai waɗannan ƴan Bangan suka bi su. To bin su da suka yi kasuwa sai ta fara tarwatsewa. To sai suka zo ƴan Banga aka rabu. To duk wani wanda ya zo in dai sun ga cewa Fulatani ne ko wani abu to shikenan. Na ga ana kai sara ana duka ni ma sai na ɗiba na gudu na ce to kar abun ya yi kaina saboda na ga duk an yi ta wajen kowane bagware da yake nan kusa-kusa kowa guduwa yake je gida ya taho da bindiga da adda.
To kokarin samun shugabar karamar hukumar ta Boso Hajiya Ladidi bawa Boso ya ci tura. To amma kansilan yankin Beijing Honorable Umar Muhammad ya ce tabbas an samu asarar rayuka amma kawo lokacin da muke magana da shi ba su tantance yawan su ba.
Fadan ya kasance ne tsakanin Fulani da Gwarawa daga bayan secondary school da yake bakin titi a nan Beji. Yanzu hakikanin cewa an samu mace-mace to mace-macen guda nawa ne gaskiya hakika ba zan iya faɗi ba yanzu saboda yanzu nan ina so ba interesting zuwa wajen ba.
To shi ma dai kwamandan kungiyar jami'an tsaro na ƴan Banga a jihar Niger Nasiru Muhammad Manta bai dauki kiraye-kirayen wayar da aka yi mashi ba. To amma kwamishinan kula da harkokin Fulani makiyaya ta jihar Niger Alhaji Umar Sandarebe ya ce gwamnatin jihar Niger tana kokarin shawo kan wannan rikicin.
Shi mai girma gonan jihar Niger yana tabbatar ma jama'a cewa ba zai yarda da kowane irin rashin adalci ba. Duk abin da ya faru da jama'a kada kowa ya dauki doka a hannunsa. Don akwai gwamnatoci daga gwamnatin jiha zuwa gwamnatocin kananan hukumomi. To ina tabbatar musu da cewa a ƙara hankuri za mu magana za mu bincike kuma duk abin da ya faru za mu dauki mataki a gwamnatance kwakwara.
Kawo lokacin hada wannan rahoto dai babu wani ƙarin haske daga rundunar ƴan sanda ta jihar Niger akan wannan rikicin. Domin kuwa kokarin samun kakakin ƴan sandan Wasiu Abiodun ya ci tura. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina
a Nigeria.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu sai ga Murtala dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Wata mota da ke a guje ta rufta cikin gadar Rainbow da ke kusa da Niagara Falls a jiya Laraba, inda ta kashe mutane biyu tare da rufe dukkan gadoji hudu da ke kan iyakar Amurka da Canada a yammacin New York, tare da sanya kasashen biyu a cikin shirin kota kwana. Sa'o'i kaɗan bayan haka, yayin da ake ci gaba da gudanar da bincike, gwamnan New York Kathy Hochul ta ce babu wata alamar harin ta'addanci. Fadar White House ta ce an sanar da shugaba Joe Biden kan lamarin, yayin da Prime Minister Canada Justin Trudeau ya shaidawa majalisar dokoki cewa ba shakka wannan lamari ne mai matukar muni a Niagara Falls. Fashewar ta faru ne a bangaren Amurka na gadar ta Rainbow wadda ta haɗa kasashen biyu a kan kogin Niagara. Jami'an tsaro sun ce an sami wasu mutane biyu sun mutu a cikin motar. Kana kuma wani jami'in hukumar hana fasa kwabri da wani na hukumar shige da ficen Amurka duk sun sami raunuka. A mafi yawan yankunan kasar Amurka watannin Nuwamba da Disamba ne mafifitan lokuta ga masoya naman talotalo. Kungiyar makiyayan kaji da samar da kwai ta Amurka ta ce ana cin talotalo miliyan 46 a ranar bikin cika-ciki na Turawa, yayin da ake yankawa tare da cinye wasu talotalon miliyan 22 a bikin Kirsimeti. Amma a kudancin jihar Louisiana wadda ta yi suna kan karancin al'adu da gidajen abinci na zamani, talotalo na da abokan takara ga jama'ar da ke ciki da wajen birane ciki har da New Orleans da Baton Rouge da Lafayette. Agwagi ne suka fi jan hankalin jama'a. Baya ga nau'ukan tsuntsaye uku ana ƙara sinadaran ɗanɗano, wasu masu sayar da naman suna tambayar masu sayayya da su zaɓi sinadarin haɗi guda daga cikin miya ko kuma ƙwaguwa da gurasar masara daga cikin waɗanda suka fi shahara. Daga ƙarshe kuma shekaru goma kenan da masu zanga-zangar goyon bayan Turai suka taru a dandalin ƴancin kai na Kiev, al'amuran da suka kai ga hamɓarar da shugaban Kremlin Viktor Yanukovych da mamayar ƙarfi da Rasha ta yi wa Crimea. Yanzu da aka ci gaba da gwabza ƙazamin faɗa tsakanin ƙasar da Rasha, ana shirin yanke hukunci akan makomar Ukraine a ƙungiyar tarayyar Turai a taron ƙolin da za a yi a Brussels a ƙarshen watan Nuwamban shekara ta 2013. Shugaban ƙasar Ukraine na lokacin Viktor Yanukovych ya janye daga rattab hannu kan wata yarjejeniya da ƙungiyar tarayyar Turai sakamakon matsin lamba daga Rasha.
A gaida Murtala Faruku Sanyin na sai karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da sojojin Najeriya ke a fagen daga suna fafatawa da 'yan ta'adda, na soji ta buƙaci kafafen yaɗa labarai na ƙasar da kada su riƙa yayata munanan ayyuka na 'yan ta'adda, domin yin hakan kan iya ƙara musu ƙwarin gwiwa ga ci gaba da cin zarafin jama'a. Wannan na zuwa ne lokacin da su kuma kafafen yaɗa labarai ke ƙorafin rashin samun sahihan bayanai cikin hanzari akan lamarin da ya shafi rashin tsaro. Daga jami'an tsaro musamman ma na soji daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
Rundunar sojin Najeriya ta ce ta amana cewa kafafen yaɗa labarai na bayar da gagarumar gudunmuwa wajen samar da bayanai ga jama'a da za su iya taimakawa da cigaban kowane lamari. Sai dai a lokaci ɗaya ta nuna damuwa akan yadda wasu kafafen yaɗa labarai ke yin azarbaɓi wajen bayar da bayanai musamman waɗanda suka shafi lamarin tsaro ba tare da la'akari da illar da yin hakan kan iya haifarwa ba. Masu ruwa da tsaki ga harkokin samar da tsaro na ganin cewa wannan ba sabon zance ba ne, kuma abu ne da ke buƙatar fahimtar juna tsakanin jami'an tsaro da 'yan jarida.
To sunana Major General US Muhammad, retired. Sojoji dai ka san dai ana ta ƙoƙarin akan maganar tsaro, akan matsalolin da ke faruwa akan a Nigeria da duka duniya. A gaskiyar maganan dama akwai abubuwan rashin yadda da juna, kuma da yanda ake bayyana irin abubuwan da ke faruwa da ba gaskiya ba. Kuma muna son kuma ku gane cewa yanda aikin mu ke tafiya ba yanda za a tashi a ce wai za a faɗi duka manganin da ke faruwa akan aikin mu, saboda in an yi haka yana iya kawo mana matsaloli akan aikin mu na irin kaman ka sawo sauki akan maganar tsaro.
Wannan baya rasa nasaba da dandanan sojin Najeriya ke shirya taruka na haɗuwa da jami'an kafafen yaɗa labarai a tattauna domin ƙara fahimtar juna a wani ɓangare na shiraruwanta na kyautata hulɗa da jama'a, kamar wanda ya gudana a Sokoto ranar Laraba ta wannan mako, wanda shi ne irinsa na huɗu a wannan shekara. Babban hafsan sojojin Najeriya Lieutenant General Tariq Labaja ta bakin kwamandan mayaƙan shirin samar da zaman lafiya na hadarin daji da ke gudana a arewa maso yammacin Najeriya, kuma kwamandan yanki na takwas na rundunar sojin Najeriya mai hedikwata a Sokoto, Major General Godwin Motkot, ya ce rundunar soji na sane da halin rashin tsaro da ƙasa take ciki, kuma tuni ta tura dakarunta a sassa daban-daban. Sai dai ya nuna damuwa akan yadda ayyukan wasu ke kawo tarnaƙi ga samar da tsaro da kuma walwalar jama'a.
I therefore want to use this opportunity to call on the media not to unconsciously.
Akan haka ne ya kira ga kafafen yaɗa labarai kar su baiwa 'yan ta'adda kafar rashin iska ta hanyar yayata aika-aikar da suke yi a cikin al'umma.
This is because terrorists, insurgents and other deviants seek attention.
Ya ce yin hakan na sa 'yan ta'adda su riƙa fankama, su ƙara kuzari na ci gaba da aika-aikar da suke yi. Yayin da rundunar soji ke kira kan ƙara samun fahimtar juna tsakaninta da kafafen yaɗa labarai, su kuwa 'yan jarida na ganin cewa sojin na katse musu hanzari wajen samun bayanai cikin lokaci akan abin da ya shafi lamurin tsaro.
Sunana Dalhatu Abdullahi Safi Almagori, shugaban ƙungiyar 'yan jarida reshen jihar Sokoto. Duk inda an ka hito sai ka ga 'yan jarida suna jiran ne sai sadda an ka hidda takardar bayani daga headquarter sojoji ta tsaro ta ƙasa, kuma takardar nan ba ta fitowa da sauri.
To amma menene illa ga aikin 'yan jarida na rashin samun bayani cikin hanzari ko kuma rashin samun bayani cikakke?
Abin da yake kawo illa, al'umma sun zura ido, sun kashe kunne, mu suke jira mu haɗa musu. bamu samu bayanin nan na hada musu ba sannan kuma mu ko tunda bamu samu ba bamu kutsawa mu ce da karfi za mu samu labarin ne
masu ruwa da tsaki ga ayyukan soji da kuma kafafen yada labarai sun yi amanar cewa samun kyakkyawar fahimta da aminci tsakanin juna kan iya bayar da gagarumar gudunmuwa ga cin nasarar ayyukan na bangarorin biyu Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
a gaida Muhammad Nasir kafin mu ci gaba mu shakata da wannan faifai
Allah na magani talakawa ma na magani kaga dan tilar makula da su tun jirgin bin nan yamani shi jirgin bin nan ingila to ja ka da italiya in ya dan koka ya kariya bakin wallahi dan gana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe anan Kazaga cikin Lagos kuma ga Badshin ga Laina shin ga labintin zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubu babban kantikin su wai dudan talakawa an kai mutukan talakawa sai du wadannan dolaran da ne jirgin sama mai rugujin tsiya kaga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga shin jirgin kasa tajiya dan talakawa an kai dama su ne ke shiga sannan zai dawo da su sannan su ne zai kai sannan zai dawo da su mutukar talakawa a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa dan muku gargadi gwamnatin wani in ba na ku ba ai yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce kasa in ba hanya
madalla yanzu kuma sai shirinmu na gaba
nakasa
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 ba kasawa ba
nakasa ba na ta dam kasawa ba
jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa sunana Sulaiman Muni Barma A makon jiya shirin ya sauka a wata cibiyar koyar da nakasassu aikin walda a jihar Kaduna wacce bayani ke nunin ta taimaka matuƙa a yunkurin ganar da masu bukata ta musamman muhimmancin sana'a kamar yadda a bayyane ake ganin alamomin gudunmuwar da ta bayar a yaƙi da sana'ar bara shekaru sama da 20 bayan kafa cibiyar mai matsayin masana'anta kamar yadda shugabanta Malam Isiyaka Musa Ma'aji ya bayyana a zantawarsa da wakilin muryar Amurka Isa Lawan Ikara a yau za mu tashi daga inda bakon shirin ke bayani kan sana'o'in mata na kasassu a jihar ta Kaduna
akwai mata akwai na guragu akwai kurami hakan nan su suna koyon saka suna koyon keken dinki suna koyon rini duka suna koyi
kamar wannan lokaci ake dauka wajen yayi wanda yazo ya koyi wannan koko da ya danganta da kwarewa ne
eh ka san ita da gaskiya sana'a hannu dama ya ganta daga kwarewar mutum wani hagan yazo sai shekara uku ma sannan ka yi shi wani kuma yazo shekara daya ma ya wadatar zaka iya yayi shi kwakwalwar mutum ni ita nake amfani da ita wajen yaya mutum
amma wasu suna magana cewa kamar ana ganin su masu bukata ta musamman suna da dan koma baya wajen yin karatu musamman na zamani kuna da sharadi ne na cewa duk wanda zai zo nan gurin sai yayi wani karatu koko kawai kowa ya zo ya koyi sana'a
ai dama ganin an tsere mana a karatun ma shine sa aka bude wannan wurin shine sa amma yanzu ga da karatun ka kaga ba kowane ne zai zo ba amma yanzu kuma karatun ma ya zama ma ka karatu wani lokaci ba shi zaka ji ba sai ka hada sana'a hannu dan yanzu ya mu da suke karatu ai muna cewa kuma zai su koyi sana'a hannu ba zai yanzu karatun ka tara shi gaba shi kadai ba gaskiya akwai matsala sai ka hada da gabe kabe
naga gurinan naku duk da babban guri ne kusan an toshe shi da kekuna irin na guragu da abubuwan da aka kera yanzu anan kekunan sa ku akai ku yi ko ko a kasuwa suke
na sayarwa ne kuma kayan mu ne mu muke kayan mu muke sai da kayan mu
kukan siyar ɗaiɗaiɗaiɗai ne ko kuna samun kamar ƙila sa ga wani an ce ga wani dan majalisa ko wani shugaban karamar kuma ya sai guda ɗari ya rabawa mutanen shi
to wannan ma daman da kai in mun magana nake sai amfani da wannan dama gaskiya abun bakin ciki sai su mun ba su farashin mu shi za su amfana a je a cike a takardun gwamnati sannan kuma a je Kano kuma a sayo kayan gaskiya muna kira musamman ko commissioner na kananan hukumomi ko shi mai girma gona da Allah ya magana musamman chairman dan Allah su daina zuwa wani wuri suna sau alhalitin su na can wurin ba su zo nan su ya ba
ku taba samun lokacin da shugabannin Kano ko suka zo suka sayo wannan kayayyaki ba misali ko da karamin hukuma daya a cikin 23 jihar Kaduna
ai ba ka sani ai ta gwamnati canji ne ko ba gaskiya a shekara shine dayan nan gwamnati nawa aka yi ayan kace haka ai hatta ita state government lokacin Ramalan Yaro ya ba mu ke kuna ba shi ya ba mu ba dai direct amma wanda ya ba aikin shi kuma ya ga ya dace ayi aikin a Kaduna ya ba mu aikin mai guda 1000 da wani abu da ga ba za mu ce wani ba shi ya karbi kwangilar da ka kawo gele mu kuma ya ka bana aikin ka gane ba mu ne yan kwangilar ba to mu dama abin da muke so mu ba mu so har mu zama yan kwangila a kai dan kwangila an ka je ka karba abin nan ka kawo mana aikin mu abin da muke roƙo kenan tunda mu muna yi sana'a mu ce
kuma wannan zai taimaka
mu wannan zai taimaka mu sama a lokacin da muka yi wannan aikin akalla mun kai mu 50 na kasasu a ciki a wani ya sai fili wani ya sai gida a ciki wani ya sai abin hawa wani yayi wata 6 bai je yayi bara ba to kaga ko a sheda za a ce misali duk shekara ma a samu a ce a samu wannan a she wanda za a fitar daga kan titin suna da yawa yanzu misali ba jama wannan ke kunan na misali yo a ce gwamnatin Kaduna tana da makarantar new boarding ko to za a ba mu gadajen yin wannan boarding din to a ce yau shi dan kwangilan sai hukumar ilimi ta jihar Kaduna ta ce ba mu san ka je ko ina sai wajen guragun da suke magajin gari ka zo ka sai mana kayan a wurin to mu aka haka an taimake mu kuma yana tabbatar maka sai mun yaye sama da gurgu 100 a shekara mun raba su da bara
wani irin tasiri wannan gurin sana'a yayi wajen rage adadin masu tafiya bara
to gaskiya babban tasirin da yayi babban tasiri a ce mutun ya shekara 30 yana bara ko ya shekara 20 yana bara amma kuma a ƙarshe aje bara ne zo dauki sana'a ina ga wannan shine babban tasirin da wannan wuri kuma irin mutanen nan suna da yawa kamar yadda na ga maka zaka same su kananan hukumomi na jihar Kaduna zaka same su wannan wuraren da lissafa maka
to masu sauraro nan zamu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe zamu zo da cigaban wannan tantaunawa yanzu a madadin Malam Isiyaka Musa Ma'aji shugaban cibiyar da ke koyar da masu bukata ta musamman aikin walda a Kaduna da wakilin muryar Amurka Isa Lawan Ikara ni Suleiman Mumuni Barma da duka boka aiki na sashen Hausa ke ce da ku mu ne lafiya
agai da sile yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Abbas zai kawo mana sharhin jaridan Ghana
da babban jaridar kasar Ghana da Daily Graphic da mu so mu sharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine duba Muhammad da Baumiya wane ne suke bi akan Facebook jaridar ta ce dandalin sada zumunci yanzu shine dandali mafi girma da ƴan siyasa ke campaign su duk ƴan siyasa fadin duniya sukan yi amfani da wannan dandali dalili ko shine nan ne masu kada zabe sun kafi yawa musamman matasa kuma yana saurin isa garesu maimakon rangadin isa garesu domin isar da saku John Dramani Muhammad da mataimakin shugaban kasa Dr. Mahmud Bawumia duk na amfani da wannan dandali waɗannan shugabannin guda biyu na jam'iyyar National Democratic Congress da New Patriotic Party yayin da suke daura da marara shiga zaben shekara 2024 kokon shugaba John Dramani Muhammad yana da magoya baya miliyan da 400 yayin da Dr. Mahmud Bawumia na gwamnatin da ke mulki ke da mutum ko kuma dai magoya baya miliyan 1 dududu su kansu rukunoni da mutane guda 4 ne Bawumia ke bi yayin da John Dramani Muhammad ke bi rukunoni da mutane 119 ba a san yadda gidan kakakin majalisar dokoki ba inji Land Commission kuma jaridar The Chronicle ta ruwaito wannan labarin jaridar ta ce Land Commission din kasar Ghana ta faɗa cewar ba a sayyada gidan kakakin majalisar dokoki dake ainihin cantonment na Accra ga wasu masu gina gidaje na bayarwa a haya kamar yadda ake yayatawa ba a cikin wani jawabi da aka gabata na Accra jiya wato Land Commission din ta nuna cewar wannan fili da ake magana an same shi ne a shekara ta 2020 a ranar 7 ga watan Yunin 1920 gwamnati ta mallaki wannan filin saboda hidimominta sai dai an sake ainihin tsaranta wannan ginin a hukumci ga kakakin majalisar dokoki ita ko jaridar Ghana ta su wannan labarin tarwaito zaben shekara ta 2024 ku yi zabe akan ilimi da gaskiya ba akan akidodin siyasa ba inji wani mai radin neman kasar Ghana ta Krista wani mai neman kasar Ghana ta Krista wanda ainihin daga wani kungiya ce ta Krista yayi kira ga al'umman kasar da su yi zabe a babban zaben shekara ta 2024 akan ilimi da gaskiya amma ba siyasa da akidodin siyasar ba ya nuna cewa a cikin shekaru da suka gabata zabubbuka a cikin kasar sun zama na kudi ne kurun wadanda suke tattare da cin hanci da ainihin tsare-tsare na siyasa ya caji al'umman kasar musamman Krista da su canza manufa azatu balingina azbitin koyarwa na sunyani cikin baki ne kawai inji akan don jaridar da haratar waito wannan labarin jaridar ta ce mamban majalisar dokoki na Jabarsu wanda kuma mamba ne na kwamitin kiwon lafiya kwa binaminta akan don ya sifata azatu balid da gwamnati ta yi don mai sheda azbitin na jiha Borno babban azbitin koyarwa a matsayin babban cikin baki ne kurum ya nuna cewar jawabin kasafin kudin shekara ta 2024 bai tabo wani zance dangane da wannan gini ba da wannan muka iso karshen sharhin jaridin na yau Radwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
a gaida Radwan Abbas yanzu kuma sai labarai amma a takeice
a takaice an jinkirta sakin mutanen farko da mayakan Hamas suka yi garkuwa da su a Gaza har zuwa akalla gobe Juma'a kamar yadda mai bada shawara kan harkokin tsaron Isra'ila ya bayyana a cikin wata sanarwa da yammacin jiya Laraba Zaki Hanebi ya ce za a fara sakin fursunonin ne bisa yarjejeniyar farko tsakanin bangarorin kuma ba kafin ranar Juma'a ba ya kara da cewa ana ci gaba da tattaunawa kan yarjejeniyar Fadar shugaban kasar Amurka ta White House ta yi watsi da saka baki na diplomasiya da China ta yi a baya-bayan nan kan rikicin Isra'ila da Hamas a wani bangare na yunkurin da Beijing ke yi na mai da kanta a matsayin babbar mai fafutukar samar da zaman lafiya a gabas ta tsakiya fiye da Amurka fitar da ƴaƴan itace babban muhimmin al'amari ne ga zaben shugaban kasar Taiwan na watan Janairu bayan da Beijing ta haramta abarbada ake fito da ita daga Taiwan a shekara ta 2021 tun daga wannan lokacin kasar China take takaita shigar da ƴaƴan itatuwa na Taiwan daga kasashen waje yayin da tashi-tashin hankula suke kara ta'azzara a mashigin a wani mataki na samun ƙuri'un manoma da za su taimaka wa jam'iyyar KMT wata mota da ke a guje ta rufta a cikin gadar Rainbow da ke kusa da Niagara Falls a jiya Laraba inda ta kashe mutane biyu tare da rufe dukkan gadoji hudu da ke kan iyakar Amurka da Canada a yammacin New York tare kuma da sanya kasashen biyu cikin shirin kota kwana sauyi kadan bayan haka yayin da ake ci gaba da gudanar da bincike gwamnatin New York Kathy Hochul ta ce babu wata alama ta harin ta'addanci a mafi yawan yankunan kasar Amurka da watannin Nuwamba da Disamba ne mafifitan lokuta ga masoya naman talotalo kungiyar makiyaya kaji da samar da kwai ta Amurka ta ce ana cin talotalo miliyan 46 a ranar bikin cika ciki na Turawa yayin da ake yankawa tare da cinye wasu talotalo miliyan 22 a bikin Kirsimeti shekaru goma kenan da masu zanga-zangar goyon bayan Turai suka taru a dandalin yancin kai na Kiev al'amuran da suka kai ga hamɓarar da shugaban Kremlin Viktor Yanukovych da kuma mamayar ƙarfi da Rasha ta yi wa Crimea yanzu da aka ci gaba da gwabzaka zaman faɗa tsakanin ƙasar da Rasha ana shirin yanke makomar Ukraine a ƙungiyar tarayyar Turai a taron kolin da za a yi a Brussels
Toma sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci da kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya Niger da Kamaru ƙarfe 3 agogon Ghana ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da lafiya uwar jiki yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin, musamman Murtala Faruku Sanyinna da ya karanto labarai, sai kuma Salaman Abo daidaita mana sauti da bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe, sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.